This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalal da Mania FM. Haka kuma za a iya jin mu duk inda ake a fadin duniya a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na safe sannan ina tare da abokin aiki Ladan Ibrahim Ayawa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kanin labaran duniya.
To akalla mutane 12 ne suka mutu wasu da dama kuma suka samu rauni daban-daban a gabashin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaba Barack Obama ya ce ya damu kwarai da gaske duk ko da yake ya ce kuma bai mamaki ba na yadda Koriya ta Arewa ta gwada makaminta mai linzami. Ma'aikatar shari'a na Amurka ta tumi matan marigayin nan shugaban ƴan kungiyar ISIS na Lord Taka wajen mutuwar wata ba Amurka ma'aikaciyar jin kai Kayla Mula.
Eh to malladan sai mu ce sai a yi dakun labaran a cikin shirin anjima kadan. A daren jiya ne rahoto ya same mu na sace mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Taraba wanda kuma wani basarake ma yace ya kamata fa a sa ido.
Fata na ina kiran al'umman masarauta na da don Allah su mai da hankali da abin da yake faruwa nan su kasance masu sa ido a wurin masu shiga.
To takara babbar abace a koina a duniya cikin ƴan takarar Niger shin wane ne shugaban da yake neman shugabanci wato Abdullabo daga cikin kudurorin sa gasu.
Lahiya da kwanci hankali a kasan mu yi duk abin da za mu yi mu yi shi akan gaskiya. Yaki game ga cin hanci da rasha.
To sai mu ce shi ma za a je cikin tarihin su da muke kawa daidai gwargwado. Akwai kuma shirin Aliyu Mustafa na tsaka mai wuya, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Asare assalamu alaikum. Akalla mutane 12 ne suka mutu, kana wasu da dama suka samu rauni daban-daban a gabashin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Inda cikin ƴan makonnin nan ya kasance cikin matsanancin mummunar faɗan ƙabilanci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta damu ƙwarai da gaske yadda ta samu rahoton cewa faɗa ya ƙara ƙazanta a yankin wannan ƙasar. Mai magana da yawun majalisar Amazon Kojo Martins ya ce ƴan tada ƙayan bayani ke tada fitina a wannan yanki na ƙasar. Ya ce sun samu rahoton da ke cewa an samu mummunar faɗan da ya dalilin rau mutane da muhallinsu, musamman ma fararen hula tare da sace masu kayayyaki da sunan ganima. Da sace mutane kana an yi wa wasu mata har su uku fyaɗe. An jima ana faɗan ƙabilanci a wannan ƙasar a kan mallakan albarkatun ƙasa da ake rige-rigen wane ne ke da shi tsakanin 'yan ƙasar, abinda haifar da masu tada ƙayan baya a cikin ƙasar na tsawon lokaci.
To haka kuma shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya da matuƙa da gaske game da maganar cewa abin kuma bai bashi mamaki ba na yadda Koriya ta Arewa ta gwada makaminta mai linzami. Shugaban yana magana ne a sa'ilin da yake zantawa da kafar yaɗa labarai ta CBSN wadda aka yayata a jiya Litinin. Ya ce sun daɗe suna cikin damuwa game da halayyar ƙasar ta Koriya ta Arewa game da ɗabi'o'inta waɗanda ya zamo gwamnati ce mai wuce gona da iri ko kuma makaɗi da rawa, musamman akan ƙoƙarinta na ganin sai ta harzuka kowa da kowa a duniya. Shugaba Obama ya ce sautari ta sha gitta sharuɗan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gindaya mata game da makamin nukiliya, wanda sai da ta samar da shi ta kuma gwada shi duk da yake an ce mata a hirɗinta. To amma ta yi kunnen ƙashi da wannan magana. Ya ce wannan ne ya sa ranar Juma'a ya tattauna da shugaban ƙasar China Xi Jinping tun kafin Koriya ta gwada ita ci wannan makami na mai linzami wanda ta ce ta harba shi kuma wai tauraron ɗan adam ne a kansa, matakin da ya ce ya saba da dokar ƙasa da ƙasa ta duniya. Ya ce haka kuma Amurka ta tattauna da Koriya ta Kudu akan kar wannan ya sa Koriya ta Arewan ta kai ga taɓo wasu abubuwan na Amurka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'a na nan Amurka ta tuhumi matar marigayin nan shugaban yan kungiyar ISIS na Rodda Taka na mutuwar wata ba Amurka ma'aikaciyar jin kai Kela Mula. Ita dai Nesrin Asad Ibrahim Bashar da mijinta Abu Sayyaf an tuhume su ne da kai Mula da wasu sauran mata a cikin gidajen su. Jami'an Amurka suka ce ita dai Mula ko bayan da aka kame ta sai da kuma shugaban kungiyar na ISIS Abubakar al-Baghdadi ya mata fyaɗe lokacin da suke tsare da ita inda daga bisani ta mutu a cikin watan Fabrairu na shekarar bara. Mai gabatar da kara ya faɗa jiya Litinin cewa duk waɗannan abu da aka yi wa Mula da sanin ita Nesrin Bashar kuma al-Baghdadi ya aikata wa Mula ba akan tana so ba sai don ba ta da zaɓi. Sai dai Abu Sayyaf ya mutu ne a wani harin da kwamandocin sojan sama suka kai a gidansa da ke cikin Siriya a watan Yuni inda kayan matarsa aka damƙa ta ga hukumomin ƙasar Iraki domin ta fuskanci hukunci. Umma Sayyaf dai ta faɗa wa hukumar binciken FBI cewa ba shakka ita ce ke ɗaukan ɗawainiyar Mula da sauran waɗanda aka kame lokacin da mijinta ya yi tafiya. Ta kuma ce ba shakka tana taimakawa masu wasu 'yan ƙungiyar ta ISIS a gidan al-Baghdadi. Har ila yau ta tabbatar wa wasu masu tuhuma cewa al-Baghdadi ne kawai ke da ikon Mula a matsayin baiwarsa da ya kama a wajen yaƙi, don haka shi ke da ikon sarrafa ta duk yadda ya so da kuma lokacin da ya ga dama.
Shugaba Obama yana neman majalisar dokokin Amurka ta bashi kuɗi fiye da dala Amurka biliyan 1,800 domin yaƙi da cutar Zika a nan Amurka da ma wasu ƙasashe. Hukumar kiwon lafiya ta Amurka ta ce wannan ya zame wajibi domin da waɗannan kuɗaɗe ne za a yi abin da ya kamata na binciken magungunan yaƙi da wannan cutar wadda take wa yaran da ake haihuwa illa a ƙwaƙwalwarsu. Wata sanarwar da ta fito daga fadar White House ta ce cikin waɗannan kuɗaɗe ne kuma za a samar da muhimman buƙatun yaƙi da wannan ƙwayar cuta da ya haɗa da yaƙi da cizon sauro da kuma agazawa mata masu juna biyu waɗanda kuɗin garsu bai taka kara ya karya ba. Yanzu haka dai cibiyar yaƙi da cututtuka da kare su na nan Amurka ta bayyana cewa ɗakin bincike ya tabbatar da mutane 50 ɗauke da wannan cutar kuma dukkansu sun kai ziyara ne a ƙasar da wannan cuta ta ta'azzara.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a jiya Litinin cewa za a samu matsanancin ƙarancin abinci a ƙasar Sudan ta Kudu wanda kan zai tura dubun dubatan 'yan ƙasar cikin halin oni yaso na rashin abinci musamman ma fararen hula. Wannan gargaɗin dai ya biyo bayan sakamakon rahoton da majalisar ta samu ne wanda ya bayyana cewa an kiyasta akalla mutane da yawansu ya kai miliyan 2.8 wanda wannan yana nufin adadin kashi 23 kenan na mutanen ƙasar za su fuskanci wannan iftila'in tsakanin cikin watan Janairu da Mayun wannan shekarar. Rahoton ya ci gaba da cewa yawancin waɗannan mutane da wannan lamari zai rutsa da su suna zaune ne a yankin Unity da Jongel da kuma can samar yankin kogin Nilu. Wannan adadin kuma ya kai na kashi 57 ne na 'yan rabbana ka wadata mu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani abin shakkun kuma shine ma ana hasashen wannan lamarin ya ƙara muni tsakanin watan Afrilu zuwa watan Juli lokacin da abinci zai yi ƙasa ƙwarai da gaske kana yunwa ya ƙara tsananta a wannan ƙasar.
Mun fa kawo muku labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. A daren jiya ne rahoto ya same mu na cewa an sace mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Taraba wanda an ɗauke wannan bayar Allah ne a wani samaman wasu maɗauka bindigogi mahara kenan har cikin garin mutum biyu da ke ƙaramar hukumar Gasol inda Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana wannan rahoto da gaggawa a cikin daren.
Kamar yadda mazauna garin mutum biyun suka bayyana, wasu ne da ba sun ko su wane ne ba ɗauke da bindigogi suka yi shigan burtu a garin, inda ko suka yi awon gaba da mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Taraban Honorable Haruna Manu, wanda kuma kawo yanzu ma ba a san inda aka yi da ita ba. Wani mazaunin garin mutum biyun da ke zama shakwatar ƙaramar hukumar Gasol ya ce wannan lamari fa yanzu ya jefa su cikin wani halin ɗimauta.
Akwai yara ma nake jin ko guda biyu ne ko guda ɗaya.
Ke jatu masa da yara.
Ko guda ɗaya ko guda biyu ba.
To anan mutum biyu ne babu jami'an tsaro ne?
Da makamai suka zo da bindigogi suka yi harbi mutane suka watse aka yi ta gudu wallahi. Akwai sojoji a mashigar mutum biyu, akwai sojoji a wajen fita, kuma akwai bidiyo a garin da ƴan sanda da komai wallahi. Akwai ma'aikata abin kuma wallahi sai kule mana kai. Kwanan ta haka aka yi a talla sau biyu a ɗaukan mutane a talla irin wannan. Gaskiya muna so jami'an tsaro su kawo hankali gasar local government da irin abin da yake faruwa.
Abin ya faru a cikin dare ne gwamnati.
Cikin dare irin karfe 9 din nan ko 9:30 minti kadan haka.
Ga yanzu dai hukumomin tsaro a jihar ba su yi karin haske ba domin kore ne tuntube shi a cikin dare kakakin rundunar yan sandan jihar DSP Joseph Kwaji ya ce fa bai da cikakken bayani a yanzu. To ko me hukumomin tsaro ke yi ne game da matsalar garkuwa da mutanen da ake domin neman kudin fansa musamman ma a kudancin jihar? Hai layo dai ga ta bakin kakakin rundunar yan sandan jihar.
Za a kara musu yan sanda da kuma a samu musu motoci da za su dinga patrol din wannan area. Tun a samu a kama wayan nan miyagun mutane. Kina da zama jama'a shine su taimaka mana yan sanda da bayani masu wanda zai taimaka don a samu wayannan mutane a wannan area.
To kawai yanzu akwai wanda kuka kama?
Ba wanda aka kama a yanzu.
Ko a kwanaki ma dai sai da shugabannin al'umma a yankin suka mako ka game da wannan matsala na garkuwa da mutanen. Alhaji Bello Ciro Mai Yakubu da ke zama wakilin kasar Gasol ya ma bayyana halin da suke ciki a yanzu.
Shi mutane a gari. Fata na ina kiran al'umman masarauta na da don Allah su mai da hankali da abin da yake faruwa nan, sannan kuma su kasance masu sa ido a wurin masu shiga, sannan kuma su tabbatar da masu anguwannin su sun sa ido a wurin baki masu shigowa.
To fata dai shine Allah ka koshin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya zauna da mu lafiya duk gaba ɗaya a duniya. Cikin ƴan takarar shugabancin Niger da muke kawo muku tarihin su daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, wakilinmu Yusuf Abdullahi ya haɗo mana takaitaccen tarihin ɗaya daga cikin ƴan takarar, wato Abdullabo, har ma da wasu ƙudurorinsa in ya zama shugaban ƙasa.
Haifi Abdullabo a shekarar 1950 a garin Gingime da ke cikin yankin Difa, ya yi karatunsa na firamare a garin na Gingime, sannan ya yi na sakandare a birnin Yamai a makarantar sharafagen shiga jami'a ta Lycée National, wacce yanzu take da sunan Lycée Issa Kurambe. Daga nan ne Abdullabo ya ci gaba da karatunsa a makarantar horar da jami'an da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama ta IAMAC. Bayan ya kammala karatun nasa wannan makarantar ce, Abdullabo ya fara aiki a cikin shekarar 1971 a ma'aikatar da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Asakana a matsayin mai kula da tashi da saukar jiragen sama. Wannan na nufin cewa Abdullabo ya fara aikin gwamnati ne tun yana da shekaru 21 da haihuwa. Bayan shekaru 4, Abdullabo ya samu dokaka a wannan ma'aikatar, inda ya kasance shugaban sashen da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama. Ya kuma samu zuwa ƙarin ilimi a jami'ar Kinshasa ta ƙasar Congo Demokaradiyya. Bayan karatun shekaru 4 a wannan jami'ar, Abdullabo ya fito da diploma na injiniya a fannin zirga-zirgar jiragen sama. Sannan bayan wasu shekaru 2, Abdullabo ya samu zuwa wani ƙarin ilimi duk dai a wannan fanni na zirga-zirgar jiragen sama a wannan karon a ƙasar Faransa. Bayan dawowarsa gida a cikin shekarar 1984, aka nada Abdullabo a matsayin shugaban babban filin jiragen sama na birnin Yamai. Bayan kafar mulkin demokradiyya a cikin shekarar 1993, aka nada Abdullabo a matsayin ministan sadarwa. Bayan wasu shekaru 2 da 'yan watanni, aka canza wa Abdullabo mukamin minista zuwa ministan tsaro. Bayan jin mulkin Margai Ibrahim Bare Mai Nasara a cikin shekarar 1996, Abdullabo ya dawo tsohuwar ma'aikatarsa ta Asakana. A shekarar 1999, bayan jin mulkin Margayi Dauda Malam Wanke, aka shirya wani sabon zaben shugaban kasa wanda ya baiwa Tanjin Muhammadu Nasara. A wannan lokacin ne aka nada Abdullabo a matsayin ministan da ke kula da sifiri da kuma ayyukan gine-gine na gwamnati. Abdullabo ya kuma rike mukamin ministan matasa da wasannin motsa jiki, daga bisani kuma ya rike mukamin ministan albarkatun ruwa da kuma yanayi, sannan ya rike mukamin ministan kasa na cikin gida. Sannan a cikin shekarar 2004, aka baiwa Abdullabo mukamin ministan kasa da ke kula da noma. To ko muke manufofin siyasar Abdullabo ga kasar Niger? Sai ya ce,
lahiya da kwanciyar hankali a kasanmu, mu yi duk abin da za mu yi shi akan gaskiya. Yaƙi game ga cin hanci da rasha, kula da manoma da makiyaya, a ba ma duk 'yan Niger ruwa kuma a kare mai lahiyar shi. To muna son ɗan dai Niger da ya kai shekara 6 duk ya zan yana makaranta. Za mu aiki ƙasa tamu, kun san hamada abu ne da ya dami duniya gaba ɗaya. Muna son mu rage talauci a ƙasar Niger. In mun zo za mu tabbatar da wannan 'yancin na mace. Muna da aniya yin hanyoyi a cikin mahi yawan ƙauyoyin Niger.
Wannan shine karo na farko da Abdullabo ya tsaya takara ta neman shugabancin ƙasa a ƙarshen tutar jam'iyyar CDS Rahama. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
To haka yake ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Saka mai wuya.
Lokacin da tsohon shugaban MNS zai Hamma Ahmadu ya shiga hidda shi Prime Minister. Ai cikin karkara ya shiga yana ta tadda ma mutane hankali har inda ya kai duk wannan MNS zai mai daraja a lokacin da ya karya shi.
Hamma ya firgita su. Hamma ya tsoratar da su takar Hamma ta rarke su kuma dawo Hamma ta tadda musu hankali.
Mallam Aliyu, ni ina magana ta hankali ne, ba ina magana ta irin mutane da ahirgice kamar su. Mu hankalin mu kwance tunda muna tada al'umma.
Jama'a, muna fatan mun samu ku kalau a kan wannan shiri na wannan lokaci na tsaka mai wuya. To in gare ga lafiya, yau sauran kwanaki 12 al'ummar jamhuriyar Niger su fito kwansu da kwarkwatan su zabi sabon shugaban kasa har ma da yan majalisar dokoki na wannan kasar. Sai dai har yanzu ɗaya daga cikin yan takarar shugaban kasar yana cikin kurkuku karkami.
Sunana Ahmadu Barke. Ina ji lokaci na zawa. Shi iko na Allah ne. Duk abin da kai matsalar kawo sabura Allah, shi Allah shi ke biyanka. Shi mutum halin shi shine ke biye shi. In ka shirka alheri za ka ganshi, in ka shirka shiri za ka ganshi.
Sunana Rukayya. Ni dai abin da na gani bai kamata ba, saboda politik manyan nan suna cin juna, muna gani bai kamata ba, saboda politika kuma a kama ɗan siyasa kuma a kama magabata kama haka bai kamata ba. Mutum dai ya san in yau kai ne gobe ba kai ne ba. Shi president Isufu ya saki Hamma. In dai ba yana tsoron shi ne, in ya hito ya yi wani abu to ya sake shi.
To yau a kashi na biyu na muhawara da muke ji tsakanin Muhammad Lawan Leje na jam'iyyar Lumana ta Hamma Ahmadu da kuma Asumana Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki game da batutuwan da ke tusgowa a wannan zaben, za mu duba abubuwa da dama. Daya daga cikinsu shi ne zargin 'yan adawa na cewa gwamnatin PNDS mai mulki tana amfani da sarakunan gargajiya da kuma jakadun kasashen waje wajen yin campaign. To gaskiya ne Mallam Asumana?
Sarakuna an taimaka musu a da. Wallahi akwai sarakin sarakunan Niger da babu mai motar da ke zuwa a kauye wani kauye irin
su. To amma Alhaji Asumana, da mun gode daban da kuma ka kama kafa sarakuna daban.
Wannan zance nasu zancen banza ne. Babu sarkin da aka zo an kama kaushi aka ce shi wani abu.
Jakaduwa.
Ai zai magana yanzu shi ba da amsa sarki guda da aka je wurin shi aka ce ana nema al'umma.
To ina zuwa. To bari mu ba shi dama. Malam Muhammad Lawli, abu biyu za ka maida martani kansu. Na farko ya ce kun yi mulkin shekaru ba abin da kuka tsina namu Niger. Na biyu kuma zargin nan da kuke na cewa ana amfani da sakuna da jakadu, wace hujja kuke da ita na yin wannan zargi?
Wato akan magana da yake na mulki, tunda su sun faɗi suka ce shekara 50 da wani abu da aka yi mulki na Niger babu wanda ya yi mulki irin nasu. To ako a cikin mulkin soji da muka yi mulki na sojawa da muka gani kusan guda uku ko hudu, ba a taba mayar da 'yan Niger ba waɗanda suke kawai ana ɗaukar su a matsayin mutanen da ba su san ma abin da suke ba kamar wannan mulki nasu. Na ɗai kaga dai na ɗai abinda ɗan Niger ke nema, ɗan Niger na so kamar shi adalci. Yau duk in za su
mai gidajen, amma yi magana zargin da yayi na cewa ba ku yi komai ba tukuna. In kun yi wani abu sai ka ce ga abin da kuka yi mana.
Na demokradiyyar nan da aka tabbatar da ita wanda kamun su zo ga mulkin nan, demokradiyyar nan da dokokin nan na kasa suna nan akan karga su. Suka zo suka so su tozartar da su, suka kama mutane wanda ba digi, babu kawa, babu abin ga me ake cewa, babu tunani.
Mallam Lawli, zamu zo ga batun kama nan. Ni ina so ka ansa mishi tambayoyin nan guda biyu da yace ba ku yi komai ba, da kuma zargin da kuka yi na cewa suna amfani da PNDS, suna amfani da sarakuna.
Wannan da ba ai komai ba, ƴan kasa suna jin shi. Ai ƴan kasa su tabbatar ba mulki ba na shekara 10, na shekara mulkin tanja kadai wanda aka yi na shekara 10 wanda aka yi tare da Son Excellence Hamma Ahmadu tsawon shekara 7. Yan kasan nan sun tabbatar da talakawa za a shiga shugaban talakawa, zai je su bishirar kona su gaya mashi abin da tanje musu a wannan lokaci. Don haka ba a yi bambadanci irin nasu ba, kamar da yake magana bambadanci ana cewa babu wanda ya taba yin abin da ba a ji ba, a suke cewa babu sun yi abin da wani mutum bai taba yi ba. Idan ka dauki magana sarakan gargajiya abin da muke kira, kira ne muka yi gare su muka ce musu wannan 'yan tarayya da ke cewa ku kama musu yanzu, ko suke so su sanya ku cikin siyasa, ku yi hattara 'yan tarayya da suka zan kicewa ne gada a yi manda ta sharautar gargajiya, wanda in sarkin gargajiya shekara 100 za a yi yana da incin shekara 100 sai Allah ya kauda shi a zaman dan shi ko kanan shi.
To malaje
kullum muna ƙara kira ga sarakan gargajiya su yi nesa da siyasa,
amma
musamman ma ƴan tarayya waɗanda a wannan lokaci ba san darajar sarakan gargajiya ba, sai yanzu da suka hawo mulki suka gane ashe sarakan gargajiya mutane ne waɗanda ke da karamin
wai malawali me kuka ga sun yi ne su MPNDS tare da sarakuna da yasa kuka yi zargi ko jakadun kasashen waje da yasa kuka yi zargin cewa suna amfani da su don siyasa?
Idan ka dauki jakadun kasashen waje, mun samu jakadun kasashen waje waɗanda tun wajen lokacin da aka fara rasukan ƴan ƙasa muka samu matsala da su wajen rubuta wajen rijista na ƴan ƙasa. Wannan mun yi kira gare su da su maida kansu ƴan Niger ne, sun je su yi Niger aiki a kasashen da suke. Hadda dai an tabbatar da shi ke shugaban ƙasa shi ke nada su, amma ai sarakan gargajiya ba nada su ba ake yi, gaida ne na gado.
To sai haka na Malam Lawan, ka san muna kadar mu duk gwamnatin da ke mulki da mu ita ce take ake ta zargi da abubuwa da yawa, amma jam'iyyun adawa Malam Lawli kafin ba Malam Usman da dama jam'iyyun adawa su ba sa neman goyon baya domin neman goyon baya wasu suke kallon abin na ko sarakuna ko jakadu ko malamai ko ma'aikatan gwamnati da sauransu domin su ci zaɓe tun da su suke jefa ƙuri'a.
Ka san ba za mu ruɗe kamar su ba, saboda su sun tabbatar da akwai doka ta ƙasa wadda ta hana duk wannan mutanen da ka zana su yi siyasa. Su kawai ba ruwansu da dokar ƙasa. In akwai ruwansu da dokar ƙasa a lokacin da aka yi convocation college electoral wannan da ake kiran an buɗa wajibi ne, an yi kira za a yi an sa ranar zaɓe. Bai kamata ba a ce wani mahukunci in ka ɗauka ya tura ministan cikin gida a ƙasar Tilaberi yana kamfani, ya tura bazan a ƙasar Damagaran yana kamfani, shi ya shigo a Maraɗe yana kamfani, yanzu duk wannan da suka yi ya ga ba su ishe shi ba, da kanshi yanzu ya hita da kanshi ya ɗauki kayan ƙasa yana kamfani, don wannan kamfani ne, wannan babu wani mutum da zai ce ma ba kamfani ba ne.
Yawwa to kaga Malam Usman yanzu ga misali ya ba ya ce su bazan ministoci su wane ne shugaban ƙasa ya ɗauke su ya tura suna kamfani tun lokacin kamfani. Bai ba suna ganin sarakunan gargajiya, ka zabi duk abin da ake so cikin da abin da ya faɗa ka maida mishi murtani.
Yawwa Malam Aliyu, ni ina magana ta hankali ne, ba ina magana ta irin mutane da ahirgice kamar su. Mu hankalin mu kwance tunda muna tare da al'umma, sannan muna tare da sarakunan da yake tun dan iyayenmu ne, muna son mu mutunta sarauta a Niger kamar yadda take a Najeriya, muna son mu ba mu dararta sarakunan ƙasarmu, a basu motoci masu kyau, ai masu biya kamar yadda ake kowane ma'aikaci. Saboda haka gwamnatin nan daima sarakunan ƙasar Nijar har da hakimai salar biya yanzu da suke da ba su da wannan daraja.
To na ina zargin da yawa da yace kuna amfani da ministoci kuna campaign kuna aika su cikin ƙasa.
Wannan nace maka ai ka ji wani kame da shi kai wani minista dole shi shi aikin
ya kira Bazoum
Mohammed yanzu kamar minista Bazoum minista ne wanda kamar abin da ake cewa da turanci minista ne wanda a hawa da shugaban kasa bai da wani kamar kushera wanda ke ikon wani, ka lura? Saboda haka matsayin shi na shugaban jam'iyyar PNDS tarayya, nace maka a Niger akwai wata al'ada da ake ma free campaign, ita shugaba Bazoum yake can yana yi. Ina so in tuna mala dileje lokacin da tsohon shugaban MNC Hamma Ahmadu ya ta jahida shi firayim minista, ai cikin karkara ya shiga yana ta taddama mutane hankali har inda ya kai duk wani ɗan MNC mai daraja a lokacin da ya karya shi. Tuna mai nake ko da shi ce bashi da labarin Hamma tunda sabon zuwa ne a Lumana, bai san aqida Hamma ba, bai san aqida Hamma ba ma a MNC din shi iyakaci mutum na kamar wanda an ka sabta
an ka tabbata labarin. Malam Usman tana ka dauko magana Hamma, daman dole sai mu yi magana Hamma Ahmadu, saboda kaga Muhammad yanzu da muke magana yana cikin kaso yana can kulle cikin kurkuku, kuma yana matsayin dan takarar jam'iyyar Lumana na shugaban kasa. Wasu na cewa kuna ta kuntata Muhammad saboda na daya kun rike shi kun zarge shi da batun juyin mulki, kun ce ya yi magana jarire, kun yi ma'ana dai an takura mashi an bar shi a cikin kurkuku, ta yaya mutum zai takara shugaban ƙasa yana kurkuku?
Ai Malam Aliyu, ina gaya maka duk abin da ka ga mutum ya matsalar ta ware shi, to shi tuna da abin da yi wa Allah jiya. Ai wannan malami, ina son in tuna maka shi Hamma Ahmadu, ai ba shi kadai ba ne da zancen jarirai da ake yi, su da yawa ne. Amma lokacin da kotu ta neme shi gudu ya yi bar ƙasar Nijar, yadda ya yi shekara guda yana gudane. Saboda haka kotu, idan kotu ta kire mutum wurin su amsa
laifin, saboda kana cewa maganar shari'a ce ba maganar siyasa
ba, ina maganar shari'a ne,
ba siyasa ba ce.
Saurara Malam Aliyu, idan ya yi gudu
in ya dawo ko ta rike shi take abinda akai mutanen kamar aboka sun tambayi juice ya ba hamma kamar abin da ke liberty club zuwa kamar su bashi dama ya zo kamar da wax to dan ce mutane abinda alƙalai sun kace ba su yadda kamar wannan procurer la republic ba su yadda ba su ba hamma wannan dama tunda yanzu suke suna tsammanin ya gudu tunda ya saba gudu ka gane ko sannan na biyu zancen da kullun zaka ji suna zargin alƙalai kamar in mu muna sawa alƙali shi wani abu shekaran jiya da aka tsaye da takar Hamma Ahmadu a kurkun sunan inda suka wannan kotun da suka shiga zagi karan labari sun ce ba kotun gaskiya bace ba kotu ce wanda a bayan gwamnati da sauransu amma ai shekaran jiya da ba su dukkan su ɗan takara na adawa aka ba su dama su takara
to
kun ka ba su ba mu ba
to ina ina
zama da wanke muke nan ko
to ina zama Malam Usmana Malam Lawale Leje me ra'ayin ku game da dalilin da yasa Hamma yake cikin kaso yanzu a gaishe ku to bari mu tsaya nan sai Allah ya kaimu ranar talatar makon gobe mu dawo mu ci gaba inda ko bayan dalilan saka shi Hamma Ahmadu a cikin gidan kaso za mu taba zargin yan adawa na cewa da gangan gwamnati ke tado magana juyin mulki domin ta takura su yan adawa din sannan kuma ina magana cewa shugaban kasar da jam'iyyarsa da gangan suke shiga cikin jam'iyyun adawa suna rikitar da su muna godiya ga bakin namu ne wa Usmana Muhammadu da Muhammad Lawan Leje da kuma musamman wakilanmu na can Yamai Yusuf Abdullahi da Sulaiman Muni Barma da rawan da suka taka wajen hada shirin nan da kawo muku shi a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington DC
to muna godiya na Sokoto daga nan Washington sai kuma a tara a shirin gaba amma kafin mu nisa ga wannan sabo
nakasa
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 ba kasawa ba
yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan radio a Najeriya sannan kuma baya gani ko kadan
a lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara 6 zuwa 7 ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani
kai har malam Baryabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya kai primary kai secondary daga nan kuma fa
sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic
bayan mutun yayi degree a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka
jahar Akwa Ibom domin yi wa ƙasa hidima
daga nan ka ci burki da karatun ne koko
sai na je jami'ar Manchester ga sar Ingila na yi master a digital communication
to aiki kuma fa
na fara aiki da nan gidan radio Nigeria Kaduna a shekara ta 2006
iyali fa
ina da aure da yara
turka shi lallai na kasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun na kasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce
wato faɗuwa ne da kan dorowa
injini ya buge ni nan wurin
ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar na kasa
uwa tana da ƴaƴa waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya
kasance da shirin na kasa ba kasawa ba a kowace ranar Alhamis a shirin mu na karfe 8 wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa
na kasa
ba kasawa ba
to kafin mu karkare shirin bari mu koma ga ladan mu ji labarai
akalla mutane 12 ne suka mutu kana wasu dama suka samu rauni daban-daban a gabashin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda cikin ƴan makonnin nan ya kasance cikin matsanancin mummunan fadin kabilanci shugaba Barack Obama ya ce ya damu kwarai da gaske dukku da yake ya ce kuma bai mamaki ba na yadda Koriya ta Arewa ta gwada makamin ta na mai linzami
to mun gode mallam sai Allah ya kai mu kuma da hantsi zamu sake waiwa tare da kai amma kafin mu yi sallama muna ta iyalan Alhaji Sani Baffa Gaya da Alhaji Kabir Abdulkadir murna auren ƴaƴan su Kale da Faiza da za a yi rana Asabar 20 ga watan nan na Fabrairu da ƙarfe 11 na safe a masallacin taroni dake Kano Allah ya ba su zaman lafiya haka kuma muna bangajiya ga ƴan uwa da abokan arziki game da auren Ismail Ibrahim Baba Dimbi da amaryarsa Safiya Sabiu Allah ya ba da zuriya ta gari a madadin shi Ladan Ibrahim a yau da ta nan gabatarwa da CD da injiniyan mu Kabara ke cewa sai anjima
This program has come to you from the Voice of America, Washington.